الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلمي بركة ملساكها دوا a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Ali ibn Abi Talib da yake cikin makarantar CJD a birnin da magaran jamhuriyar Niger a yau muna ranar Laraba 21 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1446 Hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 25 ga watan 9 shekara ta 2024 miladiya har ila yau dai muna cikin karatun littafin mu mai suna Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs wallafar babban malami Sheikh Abdulrazzaq Al-Badr Allah madaukakin sarki ya kara mishi lafiya littafin da yake mana bayani dangane da ka'idodi guda 10 waɗanda suke da alaka da tsarkake zuciya mun faro wannan littafin da jimawa kuma a darasin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen ka'ida ta 6 mun ma shiga ka'ida ta 7 wanda yana da kyau a yau insha Allah mu faro daga farkon ka'ida ta 7 din Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci malam Allah ya ji kanshi yake cewa Allah ya kara mishi lafiya yake cewa alqa'idatus sabi'a ka'ida ta 7 yace tadhakkurul maut wa liqa'illahi azza wa jalla daga cikin ka'idodi waɗanda suke taimakon bawa ya tsarkake zuciyar shi akwai tuna mutuwa da kuma tuna haduwa da Allah subhanahu wataala sai malam ya bude mana da aya alqur'ani da muka karanta ta a satin da ya fice Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin Allah yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ku ji tsoron Allah sannan kuma kowace rai ta yi duba ta gani menene ta gabatar dan saboda gobe wannan goben ita ce ranar alkiyama ma'ana Allah subhanahu wataala ya yi tambaya kowane rai ya duba ya gani wani abu ne ya gabatar saboda gobe shine wato gobe alkiyama wani abu ne ya gabatar wanda zai zamanto gobe alkiyama ya amfane shi dan ya zamanto akan wato mizanin shi na ayyukan kirki wannan tambaya da mutum zai ringa yi makan shi ita lalle za ta kasance abinda zai taimake shi wajen tsarkake zuciyar shi wajen ayyukan da yake gabatarwa a lokacin da yazo zai aikata wani aiki na alkhairi in ya tuno da wannan ayi sai ya ji a ran shi cewa lalle aikin da yake gabatarwa yana daga cikin abin da zai tara wa kanshi a gobe kiyama haka kuma idan ya kasance zai gabatar da wani abu wanda yake mara kyau sai ya tuno a wannan aikin da zai yi wani abu ne wanda zai zamanto mishi wato matsala a goben shi ita ce ranar alkiyama sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin hadisi yake cewa aktibu min zikri hadimil lazzat Annabi yake cewa ku yawaita tuna mi yanke duk wani jin dadi shine malam yace yani al-maut abinda ake nufi mi yanke wani jin dadi shine mutuwa lokacin da bawa yake cikin wani jin dadi ba lokacin da bawa yake cikin ni'imomi waɗanda suka mamaye shi in mutuwa ta zo duka wannan ni'imomin da duk wani jin dadi da bawa yake ciki to an riga an yanke su lokacin da bawa yake cikin ƴan uwan shi ake gudanar da rayuwa ake kallon juna ana jin dadin zumunci to daga lokacin da mutuwa ta zo to lalle wannan jin dadin ya riga ya yanke in Allah ya baka mulki daga lokacin da mutuwa ta zo wannan mulkin ya yanke in Allah ya baka dukiya in mutuwa ta zo wannan dukiya ita ma ta riga ta yanke shi yasa malam Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aktsiru min zikri hadimil lazzat ku ringa yawan tuna wato ku ringa yawan ambatan wato wadda take mi yanke duk wani jin dadi sai mallan yace al-mautu huwa al-faisal baina hadhihi ad-dar wa dar al-qarar wato ita mutuwa ita ce abin da yake shamaki tsakankanin wannan gida na duniya da kuma wato gida wanda yake na tabbata shine gidan lahira domin daga lokacin da bawa ya rasu to shikenan rayuwar shi ta riga ta fara a gidan lahira ba sai an kai ga wato binne mutum ba domin hadisai sun nuna cewa lokacin da bawa ya rasu aka dauki ran shi aka yi sama da shi aka maido mishi da wannan ran nashi to bayan an maido mishi wannan ran nashi rayuwar da zai yi a wannan lokaci ba rayuwa bace irin wanda muke yi mu a yanzu domin shi dama ya riga ya rasu wata rayuwa ce wanda ake ce mata hayatul barzakhiyya ita kuma hayatul barzakhiyya wato wani sashi ne wani bangare ne na rayuwar lahira sai mallan yake cewa wahiyul fasil baina waqtil amali wa waqtil jaza har ila yau wannan wato mutuwa din ita ce abin da yake shamaki tsakankanin lokacin aiki da kuma lokacin karbar sakamakon aiki a yanzu da muke rayuwa a duniya yanzu ne Allah ya bamu daman mu gabatar da aiki a yanzu ne muke da daman mu yi wa kanmu abin da ya cancanta mu yi kafin wancan lokacin na biyu yazo shi kuma lokacin na biyu in yazo lokaci ne na karbar sakamako ba lokaci na aiki ba domin shi a lahira ba wani aiki da za ka yi ba zai yi ban an yi zai lahira ka ce a to yanzu tunda an zo lahira kafin Allah ya ware sabi a baka dama ka yi sallar raka'a biyu babu wannan zancen tun a yanzu kake da dama yin sallar ka kai ta a duniya kafin wancan lokacin na biyu ya suke ka to me yake bambance lokacin farko da lokacin na biyu shine mutuwa shi yasa mallan ya ambace ta wato shamaki tsakankanin lokacin aiki da lokacin karban sakamako kuma yace wa huwa al-haddul fariq baina taqdimi zadi wa mulaqati jazaihi yace har ila yau mutuwa shine wato wannan wato iyakar wanda take bambancewa tsakankanin gabatar da guziri da kuma karbar sakamakon wannan guzirin bawa zai gabatar da guzirin shi tun a rayuwar shi ta yanzu duk wani abu wanda ka san zai zamanto maka guziri a rayuwarka ta lahira yanzu ne lokacin da zaka yi shi domin in baka yi shi ba yanzu ba zaka samu damar yin shi ba a lokacin da waccan rayuwa ta fara a gare ka sai yace kuma wala majala wato fala majala ba'dahu litauba wal istighfar min sayyi'at in wannan lokacin ya huce na gabatar da wato guziri lokacin ya huce na gabatar da aiki to in an shiga wancan lokacin na biyu fa a wannan lokacin babu damar gabatar da yin tuba ba zai baka ce to tunda yanzu ga mala'ika ya duro zai dauki ranka ka ganshi ya ganka kace to yanzu kuma zamu tuban mu Allah babu damar tuba a wannan lokacin kuma wal istighfar ba zai baka ce to tunda dai yanzu na ga mutuwa nan gadangadan bari mu istighfari mallan yace babu wannan abu babu dama tuba babu dama istighfari daga abubuwan da aka aikata na wato ababe mara kyau da kuma zinubai dama ka ta tuba da kuma neman gafara tun a yanzu ne lokacin da kake rayuwarka ta farko kafin mutuwa ta zo maka sai yace kuma wala majala ba'dahu lil istighfari min al hasanat sannan kuma babu dama ƙara ayyuka waɗanda suke managarta in lokacin da rayuwarka ta biyu ta fara ita ce rayuwar barzakh rayuwar lahira duka a rayuwar duniya ne za ka yi aikin kirki ka bar aikin banza in wannan rayuwar ta biyu ta fara babu wannan lokacin shine anan mallan yace kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yanzu mallan zai kawo hujja da wannan aya Allah madaukakin sarki ke cewa walaysatit tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'ana wala allazina yamutuna hum kuffar Allah yake cewa ai babu tuba ga wa'inda suke aikata ayyuka marasa kyau ayyuka munana har sai idan ɗayan su mutuwa ta zo mishi sai ya ce inni tubtu al'ana ni kam yanzu na tuba wala allazina yamutuna wa hum kuffar ni ba ina cikin wa'inda za su mutu suna kafirai lalle akwai wanda in mutuwa ta isko su gadangadan suka kalli gabas suka kalli baya suka kalli yamma suka duba gaban su da wani suka gani tsufa yanzu mutuwa ta zo gadangadan yanzu duniya ta kare sai kaga suna hawa tuba Allah ya ce to babu tuba ga wa'innan mutanen ma'ana shine gargara in mutun ya samu gargara tuban shi ba za ta yi amfani ba wani lokaci nake cewa lokacin gargara shine lokacin da mutun ya shiga wato munzali na kai wa ga shiga rayuwar lahira bayan halartowar mala'ikan dukan rai, yanzu mutum ya tabbatar da cewa mutuwa zai, to a wannan lokacin akwai wanda suke kokarin su tuba, akwai wanda suke kokarin a ba su dama koda sai wanda goma ne su dawo su yi aikin kirki. Shi yasa Allah ke bada labari a wata aya ta daban, yake cewa hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun. Allah yace har sai in ɗayan su mutuwa ta zo mashi sai yace rabbi rji'un, ya ubangiji a maida ni duniya, la'alli a'malu salihan fima taraktu, in an maida ni takan iya yiwa in yi aikin kirki. Malamai suka ce shi ma hata yayi takan iya yiwa, har a yanzu dai bashi da tabbacin an maida shi duniya zai yi aikin kirki, ta yayi takan iya yiwa. Sai Allah ya bashi amsa yace mi kalla, wannan kalma ce wanda shi ne ya faɗe ta, amma dai ba ta da wani amfani. Allah ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun, a bayan su wannan rayuwa da za ta wuce, bayan ta akwai wata rayuwa da ake ce mata hayatul barzakhiyya, wadda a cikin ta za su rayu ila yawmi yub'asun, har zuwa ranar da za a tada su ranar alkiyama. Kinan wannan ayar dalili ce da take nuna cewa in mutum gargara ta zo mishi, babu yanda za a yi a amshi tuban shi. Za ka tuban ma Allah ne daga ayyukan da kake aikatawa na laifi kafin wannan lokacin ya riske ka. Za ka gabatar da ayyuka na alkhairi da guziri kafin wannan lokacin ya riske ka. Sai malam yake cewa thumma huwa mudrikun kullan nasi la mahala, yace kuma wannan mutuwai babu ko kwanto akan cewa za ta isko kowa, duk wanda Allah ya busa mishi rai to wannan mutuwa sai ta isko shi, koda kuwa a bayan duniya yake, domin ita mutuwa ta san inda kowa yake, ba nuna mata ake ba. Nawa ne akan samu a iske dabba a ƙalƙashin dutsi can cikin tsawaran daji a ƙasan dutsin, sai an daga dutsin sai a isko wata halitta ta mutu, waye gwada ma mutuwa inda take? Wato wanga yana nan kuma mutuwa takan iske mutum a duk inda yake, ba wai wani abu ne ba wanda ake boyewa. Shi yasa malam yace takan isko mutum ko kokonto babu akan wannan, wa mulaqihim bilare, malam yace kuma babu shakka sai ta sami kowa, mutuwa za ta samu kowa. Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani, ga ayan nan malam ya kawo, Allah yake cewa qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah madaukakin sarki ya faɗa, yake cewa ka faɗa musu ya annabi Muhammad, lalle wannan mutuwar da kuke tserewa, mutuwar da kuke gujewa, lalle zai ya iske ku inda kuke, dan ita mutuwa ba a tsere mata. Mutun nawa ne yake tattarawa in annoba ta zo, yace to annoba ta zo shi ba ya zamna ba saboda bai shirye mutuwa ba, sai ce ya tattara nashi zai tsere ta yi wani gari, a hanya zuwa garin nashi sai accident ya mutu, to ya tsere ma mutuwa kuma ta tarbe shi a hanya kenan. Wanga kenan ka cewa ba a tsere ma mutuwa, shine bayanin da malam yake. Wa qala ta'ala, kuma Allah ya ƙara cewa a wata ayat ta daban, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada, duk inda kuka je mutuwa za ta riske ku, koda kun kasance a cikin gawunoni, wato ganuwoyi waɗanda suke masu tsawo. Musa abin da ake ce ma ganuwa, ganuwa shine irin ginin da ake yi mutanen da suke yin shi, sai a yi a kewaye gari ta yanda duk wanda zai kawo ma garin hari sai ya biyo daga kofar shigowa, daga sama kuma akwai masu gadi suna hanyar ko ina. Wataƙila an ce a damagaram an yi irin shi a shekarun baya da suka wuce, ana cewa har yanzu akwai sauran garu da ake faɗi, wannan yana daga cikin ganuwoyi irin na da da addakai. To shine ana Allah ya ce mutuwa za ta riske ku koda kun kasance cikin ganuwoyi masu tsawo, ma'ana ko kun kasance cikin gidaje masu tsawo, to ita mutuwa an zo ba ta buƙatar ta habura ta tsallaka ballanta, na ku ce kun tsankawo ta, kawai shiga za ta yi ba tare da kun ganta ba, sai dai ku gani ta dauki ran mutum. Shine abin da Allah subhanahu wataala yake faɗi. A nan aka samu wani daga cikin magabatan malamai ya tattara ɗaliban shi, yace wato ya ba su dama kowa ya je ya ɓoye inda mutuwa ba za ta gan shi ba in ta zo, ga mutuwa nan tana zauwa, kowa ya je ya ɓoye inda ba ta gan shi ba. Sai wannan ya shiga can, ita gidansu ya shiga can cikin ƙuryayen ƙaton rami, yace a rihe, aka rihe shi, wannan ya shiga can cikin gidansa akwai wani akwati ya shiga cikin akwatin akari kuma yace a ƙara sashi cikin wani daki a kulle aka kulle mallan da yiwu sai ga mutum daya tsaye a gaban shi kikam yace to kai ya akai baka tai ba bayan na ce kowa ya je ya boye inda mutuwa ba za ta iske shi ba sai yace mallan ai a magana ka ta kai inda mutuwa ba za ta iske shi ba shi yasa ni kuma na tsaya yace to me yasa ka tsaya yace to ai layin lissahi gani nayi duk inda ka tafi koma ina ne to mutuwa za ta iya zuwa ta iske ka to dan me yasa za sha wahala a ji a boye shi yasa ban tai ba sai mallan yace to lalle kai wannan ka fahimci karatun wannan shine karatun mallan yana so ya isar da karatun cewa tsere ma mutuwa ba abu bane mai yiwuwa su sauran ba su fahimci karatun ba sai suka tai dan su tsere mata shi kuma da fahimci karatun sai ya tsaya don saboda ya tabbatar da cewa mi ba za a tsere mata ba to sai malliki cewa wa ma'a zalika ya'ti lil anani fuj'ata duk da wanga ho bayana ita mutuwa mallan yace takan zawwa kai tsiye ba a turo maka message a ce maka to wani ka shirya nan da sati guda mutuwa za ta zo ba wanda ke ma message sai ce to tunda ni an mun message rayuwata ta zo karshe bari in kaura masallaci babu wannan ba a zawa a ce maka wani yau shine tuwon da zaka ci na karshe a rayuwarka ka ci diyawa dan daga shi babu wani babu wannan wani huta yake yi yaje kasuwa dan yaje ya siyo kajin da za a dafa mishi yau ya ci shi bai san da cewa wannan kajin haidai wasu su ci ba shi ba zai ci su ba saboda rayuwar shi ta zo karshe inda ya sani ya siyo ba zai siyo ba ma'ana takan zo wa mutane ne kai tsaye ba tare da sun shirya mata ba shi yasa Allah yake cewa fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun in ajalin mutane yazo to ba zai yi ba a jinkirta musu daidai da sa'a daya kuma ba za a gabatar musu da ajalin nasu ba daidai da sa'a daya me yake nufi in aka ce zaka mutu yau ƙarfe 7 da rabi to zaka mutu ƙarfe 7 da rabi ko minti daya ba a dora mawa ba zai yi ba a ce ka mutu ƙarfe 7 da rabi da minti daya a 7 da rabi zaka mutu kuma ba zai yi ba a ce ka mutu ƙarfe 7 da rabi saura minti daya a ba ragi babu ƙari lokacin da aka yanka maka shine zaka mutu a cikin shi sai mallan yace fa kam min insani nawa ne daga cikin mutane kharaja min baitihi ya fita daga cikin gidan shi ya qudu sayyaratahu yana tuka motar shi faraja mahmulan alal akfan wannan hutar da yayi a maimakon ya dawo yana tuka mota sai a dawo da shi cikin likafai nawa aka samu da yawa shi ya huta da motar shi yana tuka sai a ce dazin nan wai huta da motar shi to daga can yayi accident daga in yayi accident ina za a wuce da shi sai morgue daga can kuma ka dai a mai wanka a can a sa mashi likawani in kaga an maido shi zawwa ne za a yi koha gidan shi a mashi sallah gidan ma ba a sa shi ba daga nan hema kwanta shi kuma da motar shi ya huta shine abin da mallan yake fadi to kaga shi wannan mutuwa ta riske shi ba tare da an gaya mashi mallan hutan nan wanda za ka yi ba za ka dawo ba fa huta yayi da niyya zai je ya dawo kuma mallan yace wa kam min insanin qala li ahlihi hayyu li ta'aman kai mutun nawa ne da zai fita daga gidan shi yace wa matar shi yau ki dafa min sirrindu da cinya kaza ki dafa min abinci makaroni nake so ki dafa wani yace a yau ki dafa min tuwon labshi mutun nawa ne suka fadi haka nan lokacin da za su fita daga gidan su famata walam yatamu an dawo tuwon amma bai ci ba saboda ya ci kafin lokaci ya mutu kafin lokacin da zai ci abincin mallan yace wa kam min insani labita thawbahu nawa ne daga cikin mutane ya sanya tufafin shi yayi wanka ya sa kayan shi da kanshi wa zarra zirarahu ya darma arzinzumin shi da kanshi kai ka sa wandanka ka darma arzinzumi ka darme ka sa rigarka mallan yace walam yafukka zirarahu thawbihi illa al-ghasilu wanda zai cire mishi arzinzumin wannan shine wanda zai mishi wankan gawa dan saboda shi ya darma amma ba shi zai sunce domin ba za a kai shi ba da wando dole sai an sa mishi likafani to wajen sa mishi likafani shi zai sunce a'a mai wankan gawa shi yake da wannan aiki shine ce mutun nawa ne dan ma'arzunzumin shi da kanshi wanda zai sance wannan arzunzumin shine mai mishi wankan gawa ba shi ba saboda shi ta riga ta kare sai ce fa fi dhikril abdi lil maut manfa'atun azima dan saboda haka bawa idan zai ringa ambatan mutuwa cikin haka din akwai wato amfani mai yawa amfani mai girma sai ce fa bidzalika dan saboda wannan tastayqizul qulubul ghafila tuna mutuwa yana sa zukata waɗanda suke rafkanannu su farka daga barcin da suke kai ne zuciyarka ta mamance da za ka koma ga Allah ta mamance da amana mutuwa kana ta sha'aninka kana ta shagalinka wata rana sai a wuce da gawa daga gabanka wani ya mutu za a kai shi gidan gaskiya sai hankalinka ya dawo ka ce kai wata ranwan nima ni ne za a wuce da ni a haka in mutum ya tuba ya fasa wannan gafalar da yake ya fasa saban Allah amfanin shi ne tuna mutuwa kuma ba amfanin shi ba ya amfane shi saboda dalilin wannan ne ya fasa abin da yake na aikatawa marasa kyau sannan yake cewa a dalilin mutuwa ne wa tahyal qulubul mayyita zukata waɗanda sun riga sun mace a dalilin tuna mutuwa suke samun rayuwa sabuwa mutum nawa ne yana kirta tsiyan shi a gari ya shi in ka ce mishi ma ga hanyar masallaci wataƙila ku yi wada da shi rayuwar shi kurum yake yana saɓa Allah kwatsam wata ran sai ya yi mahalki ya mutu in ya tashi da sahe sai ya zamana ya yi tunani kai wannan mahalkin da ya wata ran da gasken mutuwa zai sai ya ajiye wancan aikin da yake na banza sai ya tuba ma Allah kaga shi wannan zuciyar shi ta riga ta mutu wajen saban Allah amma a dalilin tuna mutuwa sai ya komo gobe aka tai masallaci shi za a iske yana share masallacin wato tuna mutuwa shine abin da ya taimake shi ya dawo kan hanya sai ya ce wa yuhsin iqbal al abdi lillahi azza wa jal kuma tuna mutuwa yana kyautata bawa ya samu kusantuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wata zulul ghaflati wal iradi an ta'atillah saboda tuna mutuwa ne akan wato gafala da kuma kaucewa tafarkin Allah tuna mutuwa yana goge wannan dawa na shi ya mance ma da wata sallah ya mance da azumi tuna mutuwa dalilin tuna mutuwa sai kaga wannan abin duka ya shafe sai ya zamanto shi ne ma yake cewa mutane a tashi a ji ai sallah saboda ya san wata ran za a wayi gari babu shi qala sa'id ibn jubair mallan yace sa'id ibn jubair ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai Allah ya ji kanshi yake cewa law faraka dhikrul maut qalbi khashitu an yufsida alayya qalbi shi sa'id ibn jubair cewa ni ina jin tsoran a ce wata rana tuna mutuwa ya rabu da zuciyata a ce yau ga wata rana ta zo banna tuna mutuwa a cikin ta wannan abin yana bani tsoro aka tambaye shi me yasa sai ce saboda wannan zai bata mini zuciyata kenan kaman abin da zamu fahimta a maganar shi yana so ya ce duk zuciyar da bata tuna mutuwa zuciya ce wanda ta riga ta lalace sai malam yace wala yazalu al-abdu bi khairin bawa ba zai gushe ba a cikin alkhairi ma kana naziran li mawqifihi bayna yadayi Allahi azza wa jalla yawm al-qiyamati ba'da mamati muddin yana tuna tsayuwar da zai yi a gaban Ubangiji bayan mutuwa ranar alkiyama yau ka zamana da kanka kai tunani ga kanan ka mutu an tado alkiyama ga kanan a gaban Allah zai tambaye ka me za ka wadi mishi in mutun yayi wannan tunanin to tabbas malam yace wannan mutunan ba zai gushe ba cikin alkhairi domin zai yi kokari ya tara abin alkhairin da zai kubutar da shi gaban Allah قال سفيان بن عيينة har ila yau Sufyan ibn Uyayna shi ma daga cikin manyan malamai magabata Allah ya kanshi yake cewa yaqulu Ibrahim at-Taymi yace Ibrahim at-Taymi Allah ya kanshi yana cewa masaltu nafsi fil janna muji wannan ban Allah abin da yake fadi yace wata rana ina zamane sai ne misalin kaina gani nan na shiga aljanna akilu thimaraha ina cin itacen aljanna wa ashrabu min anhariha ina sha daga tabki wanda suke cikin aljanna wa u'aniqu abkaraha ina rungume wato ƴan matan aljanna hurul ayn kaman shi malam yayi tunani ne imagination da yake fadi yayi imagine yau gashi nan aljanna yana morewa cikin shagali shine tunanin da yayi ya gani kai gaskiya aljanna da dadi take a ce ga kana aljanna ka meki ga kogin ka kogin madara na aljanna yana huja ka kwalho ka kwangwada ga kogin giya ya gita ka kwalho ka kwangwada kogin zuma sannan kuma a gehen ka ga huril aini suna maka dariya akwai dadi malai yace yayi wannan tunanin amma da ya kare wanga tunanin kuma sai aje shi a gehe yace summa masaltu nafsi finna sai kuma ne tunanin kaina kuma gani nan a wuta tunani bi kenan yace gani nan a cikin wuta akilu min zaqumiha ina tun abinci irin na ɗan wuta azzaqum shine wata itaciya wadda Allah ya bada labari yace inna shajarata zaqum ta'amul athim kalmuhl yaqli fil butun wato wata itaciya ce wadda ita ce ake ba ɗan wuta a matsayin abinci itaciya ce mai cike da kaya ita ce za a ba su ci irin ta wuta kuma wanda ita in aka ba mutun ita wai ba kallacin ba ma wato ya iya tamnawa eh an aka dora mishi ita akan halishi kafin yake kaiwa ga tamnawa bakin nashi ya kwazazzabe saboda wuta wannan ita ce itaciyar da ake ba su ci in sun yi yunwa in wuta kenan shine yace nayi tunanin kaina a wuta gani na ina cin wannan nau'i na abinci wa ashrabu min sadidiha ina shan abin shan aljanna shine yake cewa wato sadidin wuta shine abin shan ɗan wuta wani ruwa ne na mugunya mai tawasa ake ba su su sha in suka buƙaci in suka ci ishi ruwa wannan ruwan ya yake in aka ba mutum in ya kara huskar shi zai kawa kai sai huskar ta zagonyi saboda tsananin zafi sai kashushuwan za su yi saura to amma matsale babu mutuwa a lahira sai Allah ya sake halitta mishi sabon jiki dan ya ƙara jin wahala azaba sai yayi tunanin kanshi a cikin wannan yanayi yace wa aliyu salasilaha wa aglala yace ne tunani na gani nan a wuta an daddarme ni da wannan sarƙoƙin nata irin yanda ake darme ɗan wuta malam yace da nayi tunanin wancan na farko nayi tunanin wannan na biyu fa qultu li nafsi sai nace ma kaina ai nafsi kai ayu shay'in turidin ya ke rai cikin wancan na farkon da na biyun wanne kike so aljanna tare da ƴan matan aljanna da kogin aljanna kala kala ko kuma wuta da irin wannan nau'ika na azaba malam ya ma kanshi tambaya ko qalat zuciye shi tace kai gaskiya ni bana iya jure ma ba azaba na hisan aljannan nan kuma kowa ya tambaye kanshi haka zuciye shi zata ce ni malam yace zuciye shi sai tace mishi uridu an uradda ila dunya abin fa da nake so shine a maido ni duniya fa a'mala saliha sai in aikata aiki wanda yake na kirki wanda in na je lahira zan kubuta da shi qala yace qultu sai nace eh nace mazuciyar tawa fa anti fil umniyati fa'mali to yanzu cikin fata kike yake zuciya dan saboda haka ki aiki duk inda aka zamna ana magana aljanna zaka ga kowa yana dariya yana cewa Allah kai mu fata ne ko duk inda aka zamna ana magana wuta zaka ji mutane suna cewa kai Allah raba mu fata ne ko malam yace to ka san da cewa kai a cikin fata kake a yanzu to kai aiki shine zai raba ka da fadawa cikin azaba wuta shine zai kai ka gidan aljanna malam da ya tambaye zuciye shi ga shawarar da ya ba zuciye shi yace kina cikin fata ne saboda haka ki aiki wa kullaha aidan malam shi kuma yanzu sai ya karin haske akan wancan maganar ta malam wancan sai yace kuma ka kara gaya ma zuciyarka ya nafsu ya ke zuciya in ana mitu yau a kaddara a ce na mutu faman zalladhi yusalli anni ba'da al-maut, waye zai je masallaci ya kada kabbara yayi sallah yace wannan sallai dan ni yayi ta. Duk wa'annan wanda suka mutu yau in mutun ya fadi ya mutu gobe in zan mi sallah, baban shi zai yi sallah, dan shi zai yi sallah, ba zai je bai yi sallah yace wannan sallar babana na ma'aita. Yace kai tunani in ka wadi ka mutu wa zai je masallaci yayi sallah yace wannan sallar taka ce yayi. Ba kai ne kake da rai zakka yi sallah da kanka kama kanka, dan in ka wadi ka mutu babu wanda zai je maka wannan. Yace wa man sayasumu anni, yau in ka wadi ka mutu watan Ramadan ya zo, waye zai zo yayi azumi yace kayyama? Ka tambaye zuciyarka wannan. Wa man yatubu anni min dhunubi wa tafriti, yace ka tambaye zuciyarka yau in ka wadi ka mutu waye zai zo ya daga hannu ya nemi Allah gafara akan zunuban da ka aikata da kusakuran da kai a rayuwarka? Saboda kowa ya aikata kusakurai a rayuwar shi, kowa yana da laifi ga wajen Allah. Amma yanzu da muke lumwashi, yanzu da Allah ya ara mana rayuwa, a yanzu ne muke da dama mu daga hannu mu ce Allah ka yafe mana mun tuba. Malam yace ka tambayi ranka yau in ka fadi ka mutu waye zai daga hannu ya ce wancan da ya mutu Allah laifin da yi da kuskuren da yake gafarta mishi? Kana da wannan wanda zai maka wannan aikin? Kana da wannan wanda zai shiga masallaci yayi sallah yace sallar da zai yi kayyama? Kana da wannan wanda yau in ka fadi ka mutu zai yi azumi yace kayyama azumin? Ka tambayi zuciyarka. In zuciyarka ta ce maka bawo, to tabbas lokaci yayi da ya kamata ka gane cewa kai a yanzu da kake da rayi, kake da rai, to kai wannan aikin, saboda ba wanda zai mashi bayan ka mutu. Aiki ne da kai zaka ma kanka shi yanzu. Tanadi ne a gare ka, guziri ne a gare ka wanda zai kubutar da kai daga azaba Allah a ranar sakamako. Wannan shine ƙarshen babi na wannan ka'ida da malam ya kawo, ita ce wato ka'ida ta bakwai a cikin wannan ka'idodi guda goma. Ita ce ka'ida da take bayani dangane da tuna mutuwa. Ka'ida ta takwas, malam ya ce takhayyurul julasa'i wa intiqa'ir rufaqa, shine mutum ya zabi abokan zama da kuma abokan rayuwa yau da gobe. Wannan ka'ida ce babba daga cikin ka'idodin da za su taimakawa zuciyar mutum ta samu tsarki, ta samu wato tsarkaka, ta komo kan tafarkin Allah. Domin aboki na kwarai ya fi abokai miliyan waɗanda ba na kwarai ba. Kuma aboki na kwarai yakan iya zamantowa dalili a gare ka na samun tsira a gaban Allah. Yau a ce abokanka su dubu ne, dubu ba ɗaya dukkansu na banza ne, ɗaya ne na kirki, wannan abokin na kirki ya yi wannan dubu ba ɗaya. To kuma yana da kyau ka sani ƙa'ida ce a gare ka, haƙƙi ne a kanka da kanka ka zaɓa ma kanka al-julasa. Al-julasa su ne abokan da za ku ringa zama guri guda. Sai ce wanti ka'ir rufaqa, kuma ka tsinto daga cikin abokan zama na rayuwarka ta yau da gobe. Yayi magana tsinta abokai, yayi magana kuma zaben abokan zama. Abu biyu ne, akwai bambanci tsakankanin abokanai da kuma abokanan zama. Abu biyu ne daban-daban. Kowanne ya kamata ka sa a kwakwalwa ka yi tunani ka gane su waye za ka yi zama da su. Abokan zama malam ya ce tahayyuru, ka zaɓo ka san su waye za ka zama da su. Abokanka kuma na rayuwa sai ce intiƙa, ka tsinto, ma'ana ka tankaɗe ka rairaye kafin ka ce wani abokina ne. Sannan kuma abokan zama wa ka yi lissahi, ka zaɓo ka ce eh na zaɓa can zan ringa zuwa ina zama. Wannan ita ce ka'ida. Sai ya fara da aya ta Al-Qur'ani. Allah madaukakin sarki ya ce wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinata al hayati ad dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Allah yake cewa wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha, ya kai annabi ka sanya wa zuciyanka hakurin zama da wa'annan wa'inda suke roƙon ubangijinsu sahiya da marice, suna masu neman wato yardan Allah. Anan annabi ne Allah ya ce mai ya hakurin zama da wa'annan mutanen masu neman yardan Allah wanda ba su da komai sai bautan Allah safiya da yamma. To kai ka sa ma zace ka hakurin zama da irin waɗannan mutanen duk yanda suke kai hakuri ka zama da su saboda kawai Allah ya ba su wata niza shine su suna bautan Allah sahiya da yamma amma zaka samu wannan abokin ka ne ka san sarai na ƙwarai ne mutunan ƙwarai ne da wuya ka samu irin shi kawai in wani abu ya hada ku sai ka raba gari da shi ka kasa yin hakuri wannan abin bai yi ba ana annabi sallallahu alaihi wasallam ne Allah yake rarrashin shi ya sanya mazi ci hakurin zama da su sai yace wala ta'du aynaka anhu kada ka kautar da ganinka daga gare su turidu zinatal hayati dunya kana san kawa da ado da kyalkyali na rayuwar duniya ma'ana kada rayuwar duniya ta kautar da tunaninka akan su abokinka ne mutunan ƙwarai ne malamin Allah ne amma saboda ba shi da abun duniya wannan kuma Allah ya ba shi kuɗi yana da mota ga abokinka wanda mutunan ƙwarai ne kai da kanka ka san na Allah ne saboda wannan mai kuɗin ya zo sai ka mance da wannan ka komo kan mai kuɗi wannan shine abin da aka hana shi mutunan ƙwarai ne duk inda za a je a zo ka rike shi in kuna tare da shi sai ce wala tuti man aghfalna qalbuhu Allah ya ce kuma kada ka bi wanda muka wato shagaltar da zuciyar shi muka wato ga juye zuciyar shi an zikiri na dangane da ambaton mu shi wanga babu shi babu ambatan Allah Allah ya riga ya juyar da zuciyar shi daga ambatan Allah aka ce ma annabi kada ya bi wannan mutunan wattaba'ahu kada a bi kuma mutunan da ya bi san zuciyar shi wa kana amruhu furta kuma dukkan al'amarin shi ya kasance a sukurkunce akwai mutanen da kullun su al'amarin su a sakarce yake babu lisayi ko da irin waɗannan mutanen kada ka bi su ka sa kwakwalwa ka kai tunani su waye kamata ka zama da su al-imamu sa'adi Allah ya ji kanshi ya faɗa a ƙarƙashin wannan aya yake cewa fiha al-amru bi suhbatil ahya wannan aya a cikinta akwai umarni a gare mu musulmai in za mu yi abokantaka mu yi abokantaka da mutanen ƙwarai wa mujahadatun nafsi ala suhbatihim kuma mutanen ƙwarai in za a zamana da su a yi haƙurin zama da su duk inda mutumin kirki yake to galibi sai ka yi haƙuri wurin zama da shi ina ne haƙurin da za ka yi na zama da shi saboda ai shi mutumin ƙwarai haƙurin zaman da za ka yi da shi shi ne Allah zai jarabce shi in ma ya zama to yana da talauci misali to za ka yi haƙurin zama da shi saboda zama da talaka babu daɗi wataƙila ka ce ba za ka ƙaru ba da shi ta ɓangaren rayuwar duniya ba abin da zai baka sannan kuma wataƙila zama da shi tunda mutunan ƙwarai ne kullum ya ringa ma wa'azi daga kasa baka daga kayan zai ce wane ka ji tsoron Allah to kai kuma in zuciyarka baka kai ta nesa ba suka ce wallahi wannan ya takura mun wallahi ɗan abu kaɗan ne kawai shi kullum ya jawo maka aya da hadisi to shi yasa aka ce ka yi haƙurin zama da shi saboda su mutanen ƙwarai dole sai an yi haƙurin zama da su sai ce wa muhalatati kuma a yi haƙurin cuɗanyuwa tare da su yanzu kai in ka tashi ka kai kanka wajen mutanen ƙwarai kai ma ka san ai ina ka tai tana iya in ka tai daga an gaisa su mance da kai kana wajen su ci gaba da kan maganganu akan abin da ya shafi addini ko kuma rayuwarsu ta alkhairi da suka saba kai kuma sai ka ji kamar an maka ba daidai ba to in ka shiga cikin mutanen ƙwarai ka yi haƙuri so da yawa za ka tashi ka tai ziyara gidan wani malami babba kana son gane shi za ka mashi wata tambaya sai ka samu an ce maka wallahi ka yi haƙuri ba ka samu magane shi sai ga mutum ya dawo yana zage-zage kawai mutane ana ganin su malamai a gari amma mutum ya tai har gidansu ba a san ba wahalar da ya sha amma a ce ba ya gan su ba so da yawa akan samu haka ai haƙuri aka yi maka lau shi sa aka ce masu waɗanda suke mutanen ƙwarai haƙuri ake wajen cuɗanyuwa tare da su da mu'amala tare da su sai ce wa in kanu fuqara ko da sun kasance talakawa fa inna fi suhbatihim min al-fawaid ma la yubsa a ce talakawa ne waɗannan mutanen ƙwarai to ka san da cewa duk da talaucin da Allah ya musu a cikin abokantakar da za ka yi tare da su akwai alkhairai waɗanda ba su kiluwa saboda za ka ƙaru da su ta inda ba ka zato ba ka tsammani وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه يا دعمت الله استبت أجريش يفعل أتكين حديث يكتشوا الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل annabi yake faɗa ki cewa ai mutum yana kan addinin abokin shi ne, to ɗayan ku yayi lissahi ya duba ya gani wa ya kamata ya yi abokantaka tare da shi. Ma'ana mi wannan hadisin yake nufi? Wannan hadisin yake nufi shine abinda Sulaiman al-Khattabi ya fassara, yace abinda ake nufi shine la tuhalil illa man radita dinahu wa amanatuhu, kada ka yarda abokantaka ta hada ku. Akwai bambanci tsakanin abokantaka da mu'amala. Mu'amala za ta iya hada ka cinikayya, wani yana saida wato shadda, kai kuma kana so ka sai shadda ka dinka kana da sabga a gaban ka, to shi wannan mai saida shadda ba mutumin kwarai bane ba, kuma shi yake saida shadda mai kyau, to ba laifi ka je ka sai shadda mai kyau a wurin shi. Wannan mu'amala ce ta gama ku, ba abokantaka ba. Amma abokantaka wannan hadisin yana nuna cewa Sulaiman al-Khattabi yace yana nuna cewa kada ka yi abokantaka sai ga wanda ka yarda da addinin shi kuma ka yarda da amanar shi, ka yarda da cewa wani mutum ne mai amana kuma mutum ne mai addini. In zuciyarka ta gamsu da wannan shikenan, to zaka yi abokantaka da shi. Sai ce fa innaka idha khalaltahu, domin in kai abokantaka da shi qadaka ila dinihi wa mazhabi, abokantaka ka da shi za ta sa yau da gobe kai ma ka fa'idanta daga wannan addinin da gare shi da wannan amanar da gare shi. Wala tugarrir bi dinika, kada ka rudar da addininka. Wala tukhatir bi nafsika, kada kuma kai sakaki da zuciyarka, kai sakaki da kanka. Fatu halil man laysa murdiyan fi dini wa mazhabi, sakakin ka yasa ka je kai abokantaka da wanda ba a yarda da addinin shi ba, ballantana amanar shi ko halayen shi. Saboda mutane akwai wanda ba shi la'akari so da yawa, zaman shi da mu'amalar shi da mutane takan sa kowa ya zama abokin shi. Duk inda ya ce wallahi wani abokin mu ne nake so in dan leka wajen shi mu gaisa, ai na zama abokin shi, a tun so ɗaya da suka hadu a wajen wani arme suka yi romwa ɗaya aka yi ra, wai shikenan ya zama abokin shi. Shi ma san daga inda ya fito ba, a dalilin zama da aka yi aka tattauna wai ya zama abokin shi. Wannan kuskure ne. Ya kamata kafin mutum ya zama abokinka ka san wane ne shi a bangaren addini, wane ne shi a bangaren halayya, ya amana shi take, in ya so daga nan sai ya zama abokinka. Wali haza ya kulu ibni mas'ud, malam yace shi yasa ai Abdullahi dan Mas'ud yake cewa i'tabiru an-nasa bi akhdanihim fa innal mar'a la yukhadin illa man yu'jibu, yace ku yi la'akari da mutane daga waɗanda suke tare da su, domin mutum bayya ya zama yayi mu'amala ya zama tare da mutum sai wanda yake burge shi. Ma'ana kaman yana so ya ce in za ku yi bayani akan mutane ku yi enquête morality. Mene ne enquête morality da ake faɗi? Yanzu aka ce ka je ka yi bincike akan wani mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane, wata ina zaka fara? Zaka tambaye unguwarsu a ce to yana nan gidansu wajen sai ejede ne, sai ka zo in ka zo mi zaka tambaya? Sai zaka yi da Allah wani a ina yake zama? Galibi shine tambayar da zaka ware. Me yasa zaka tambaye inda yake zama? Saboda inda yake zama can ne zuciyar shi ta yi karkata. Kowa yana zama inda zuciyar shi ta karkata ne. To sai ka gani wannan gurin da yake zama mutanen kwarai ne ko kuma yan kwaya ne? Yan kwaya ne daga nan ka san shi ko wani irin mutum ne? To shine Ibn Mas'ud yake faɗi. In ka ga mutum yana zama cikin mutanen kirki, to alama ce da take nuna cewa shi ma mutumin kirki ne. In yana zama cikin mutanen manza, alama ce da take nuna cewa shi ma mutumin manza ne. An samu wani lokacin Umar bin al-Khattab yana khalifa, sai ta yi cikin ɗan giya ya zamana su suna shan giya, kuma a lokacin yana haddi ko haddin giya shine bulala, ma kama ka shan giya za a maka bulala. To da aka zo an turo sojoji su yi enquête, sai suka ka samu mutanen da aka kawo su gaban khalifa Umar bin al-Khattab. Sai Umar bin al-Khattab ya ce a musu bulala, sai ɗaya ce ranka da yana da magana, aka ce me magana ka? Yace ni ho ba giya na sha ba, abokaina ne suke son giya, shine na tai na zamana muke hira. Sai na Umar bin al-Khattab sai ce wannan a fara bulala daga kanshi. Yace yanzu ni za ka ma bulala, kuma bayan Allah ta yi da annabin shi suka ce wanda ya sha giya za a ma bulala ni akan mi za a ma bulala zalimta ta za a yi sayyidina Umar yace to ai zaman da kake a cikin su zai sa gobe kai ma ka fara kuma zaman da kake a cikin su zai sa su masu shan giyan su ji ba a kyamace su ba ashe ma abin da suke aikin kirki saboda haka dole da kanka za a fara sai aka fara mushi bulala yanzu da aka mushi bulala anya gobe in suna shan giya ya zo ya zamana ba ya zamana ba daga nesa in yi tsinkayen su ma a kowata kwana kahinan ita zai sha saboda haka wannan hadisin kuma yana daga cikin hadisin da malamai suke kawo hujjar cewa in mutum ya zauna da mutanen banza ba laifi bane in an musu lissafin goro saboda shi ya tai cikin su ya zauna yanzu misali ka isko mutane suna shan kwaya a zaune su ka gansu kamar daga nesa kamar su bakwai dan ka ce wa'incan mutanen banza ne ba laifi ne ba saboda koda akwai wanda bai shan kwayan a ciki zaman shi a cikin su me yake nufi me ya kai shi cikin su in shi mutumin kirki ne me zai kai shi cikin mutanen banza mutumin kirki bai zama da mutanen banza zaman shi a cikin su ya nuna wani abu illa in ya kasance ya bayyana ya tabbata cewa abin da ya kai shi wajen su ya kai ya tafi ne diddin ya tunatar da su akan abin da suke ba daidai bane ba to daga wannan kuma ba laifi bane ban bincike ya tabbatar wa annabi cikin su kuma abin da kai shi kaza ne sai a hudda shi amma wai kawai dan saboda kai ka san sarai mutunan kwarai ne kai mutane suna maka kyakkyawan zato a wayannan abukanka ne kai wayan fada ungwanku ne ba inda ka iya dole sai ka zama a fada amma a fada kowa sigari yake sha kace to ni ya zan yi da raina dole kawai can zan je tunda shayi ne yake dora dole can zan je in sha fure mi a akramaka Allah baka da gaskiya indai suna shan sigari ka shan sigari haramun ne to da Allah da annabi kai kokarin ka nisance su wannan shine gaskiya ka shan suna shan giya ka nisance su ka san suna shan kwaya ka nisance su ko police in suka zo kame za a ni cewa tattara kowa da kowa suke yayin ta komisariya yayi a tantance me yasa suke hada kowa da kowa saboda a tare suka isko kuma wannan shine kaida to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisin na daban yake cewa mathalul jalisu salih wa su'i ka hamilil miski wa nafikhil kir annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kwatankwacin wato abokin zama na kwarai da abokin zama wanda ba na kwarai ba kamar wato mai daukan turare ne da kuma wanda yake aikin makira annabi zai buga misali ko zai buga misali akan abokai guda biyu ɗaya na kirki ɗaya na banza annabi ce kamar mai saida turare ne da kuma wanda yake aikin makira aikin kira yace fa hamilul miski kaga shi wannan mai saida turaren yace imma an yuhdhiyaka yace imma in yazo ya shafa ma turare ka ringa kamshi wa imma an tabta aminin ko kuma ka hudda kudin ka ka sai turare yanzu in ka sai turare ya yan samu alkhairi shi ya samu kudi ya karu da kai kai ma za ka je ka ringa kamshi in ma baka sai ba yanzu masu turaren nan da suke gittawa a gari daga sun shi wasu muqsalama me suke fare za ka ga sun huddo sun dan haka a hannu ka meka hannu su shafa ma ko ai ba tambaye shi kai ba yanzu fi sabilillah ka ji dadin zan washe ko baka je ba ka ji sai ga mutun haka he shafa a cikin shi ba kayan banza bane ba sai ce wa imma an tajda min hoyyan tayyiba yace kai shi ho mutunan wannan mai turare ko bai shafa maka ba ko baka saya ba in yazo ya wuce ka ji iska mai dadi ka ji turaren shi ko ka ji kamshin turare kenan ta ko ina shi mai turare akwai alheri tare da shi sai ya ce wa nafikhul kir yace amma wa kaga shi mai aikin kira in ya zama abokinka kai kullun kana mulazama shi na tare da kai yace to ka san ho da cewa imma an yi hurika siya baka ko dai wata ran yana aikin shi na kira ana hura wuta ta bura ta fado saman rigarka ya kona ma kaya sai yace wa imma an tajri min rihan khabithan ko kuma in yana kira wannan aka sa wani kari aka bashi wuta sai ka ji wata odar ta taso mara dadi sai ka liƙe hanci anan annabi ba yana minimizan sana'ar mai turare bane ba da kuma mai kira misali ya buga da su akan abokin kwarai da na banza. Abin da yake nufi shine abokin kwarai duk inda yake ta ko ina alheri ne tare da shi, abokin banza kuma duk inda yake ta ko ina sharri ne wanda yake tare da shi. Al-Qadi Iyad Allah ya ji kanshi cikin sharhin hadisin nan cewa yayi fihi tajannubi khulata'i su'i wa mujalasati al-ashrar, wanga hadisin yana mana nuni akan nisantar mutanen banza da kuma zama da waɗanda suke ashararai, ba zama da ashararai kuma mutanen banza nisantar su ake, bai halitta ba ka san waɗannan ba mutanen ƙure bane ba ka zo ka ringa zama da su, wannan abin bayyana cewa haramun ne a musulunci. Sai ce wa ahlul bid'ah wal mubtadi din nas, bai halitta ba a zamana da ƴan bid'a waɗanda suke kirkiro bid'o'i, kuma bai halitta ba a zamana da masu cin naman mutane. Su waye masu cin naman mutane? Ba masu yanka mutane ba, suna gasawa, su ne masu yi da mutane. Su wanga majalisin nasu ba su da aiki sai duk wanda ya wuce a ce kai wane kai dai bari mutanen banza ne wallahi. Jiyawa ganin shi aka yi ya dauko wata moto na ruwan, wannan yi da mutane ne, da za a kawo wannan mutunan a aiki a gaban su ba su iya maimaita abin da suka yi. Kaga wa'inga sun ci naman mutane, wanda wa'innan su ne annabi lokacin da ya yi Isra'i da Mi'raji ya ga irinsu a wuta, an musu farce na bakin ƙarhi, suna kartan fuskar su a cikin wutar jahannama, suna kartan kirjinsu da wannan fartan. Annabi ya tambaye mala'ika wa'innan kuma su wane ne, mala'ika ya ce mishi a wa'innan su ne haula'il ladzina ya'kuluna lahumun nas, wa'innan su ne suke cin naman mutane a duniya, in suka zamana ba su da aiki sai yi da mutane, ga sakamakon su. Shi yasa mallam yace a nisance su, in ka san akwai wata fada ba su da aiki sai yi da mutane, ba a zama a yi tattaunawa da za ta ƙara mutane. Akwai zama wanda zaka gani an wata fada ce, wannan fada ce sananna, in an zamana banda zama na ƙaruwa da ake da hira addini da hira yanda za a yi mutane su ci gaba, kowa ya samu aikin yi, shine tattaunawa su. Akwai kuma fada da kai da kanka ka sani zaman tsogomi ne ake da yi da mutane, to irin wannan nisantar ta ake. Sai ce li'anna jami'a ha'ula'i yanfudu asrahum ila jalisi, yace saboda wa'innan mutanen banzan gabaki ɗayan su gurbin aikin su na banza yakan yana so ya samu wa'inda suke zama da su. Sai gani mutum lahi shilau bawan Allah ne, ustazi ne, daga ya fara zama da ƴan kwaya shikenan, sai a wasa ganin shi a ce wa'ina ustazi shi ke kwana biyu can, sai a fara ganin ustazi yana boyewa a kango, me kai ustaz kango ya taya sha kwaya, subhanallah ustaz da kwaya yumi aka yi ya saba shi da bai zama, zama da ƴan kwaya ne yasa suka sa mishi san kwayan. A kullun ka'idan mallam Bahaushe tana da fa'ida ana, abokin mai kanwa bai rasa bulbuli, wannan magana ta mallam Bahaushe hikima gare ta. In dai kana zama da mutum to dole sai ka dauko wani abu wanda yake tare da shi, yanzu a ce kana lazimtan mutum wanda yake da wata sara kadai abu kadan, sai kaga ya ce wayyo sara ce wannan tashi, to wallahi in Allah ya yarda indai kana yawan zama da shi wata ran za a yi wani abu kawai baka san ba lokacin da zaka ce wayyo, ba aikin ka bane ba, zama da wancan ne yasa kai ma ka dauka ba tare da ka sani ba. To shi yasa aka ce zama da mutanen kware shi yafi, saboda zaka dauki aikin kirkin su koda ma baka yi niyya ba, kamar yanda zama da mutanen manza zai saka dauki aikin su na banza ba tare da ka sani ba. Sai ce wal habbu ala mujalasati ahlul khair, wannan hadisin yana mana nuni da kwadaitar da mu akan zama da mutanen kwarai, wata laqil ilma wal adaba, da kuma neman samun ilimin da yake tare da su da ladabin da yake tare da su, wa hasnal huda wal akhlaq al hamida, da kuma karuwa da wato ayyukansu na kwarai da kuma halayensu waɗanda suke abin yabo. Sai mallam yace fa'ala al abd, saboda haka ya dace akan bawa takhayyurul julasa, ya zabi abokanai allazina yu'inunahu alal khair, wa inda za su taimake shi wajen aikata alkhairi, fa innahum min a'zami asbabi tazkiyati nafsihi wa salahiha, domin wa'innan su ne manyan dalilan da za su sa zuciyar shi ta samu tsarkakuwa kuma ta gyaru. Wa an yahzaru khulata ash-sharr, sannan kuma ya nisanci cakuduwa da wa'inda suke asharare wa'inda suke mutanen manza wajula sa'il fasad da abokan zama wa'inda suke masu banna aban kasa sannan yace fa innahum akhtaru alaihi min aljarb wa'innan mutanen sun fi wato hadari a gare shi sun fi hadari a gare shi sama da hadarin da zai iya samun shi a lokacin da ya sanya takalmi wanda yake budadde kuma da yasa takalmi budadde misali a ce mutun ya san takalmin shi yana da hudodi daga ƙasa kuma a ce hanyar da za a bi akwai kaya ya sani sai ya sashi ce to mu je ba matsala kawai mu wato sadaukai yace a haka dan zai biya wuce duk da ya san abin da zai cutar da shi ko yace to wallahi wannan mutanen na banza cutarwar da za su yi mishi tahi wannan abin na farko cutarwa a gare shi duk da wannan yana cutar da shi kuma sanannan abu ne to su cutarwar su tahi wannan cutarwar su cutarwa ce mai girman gaske anan malaikawo karshen wannan kaida ta 8 daga cikin wannan kaidodi a yanzu suran mu kaida guda 2 mu zo karshen wannan littafi na kaidodi guda 10 kuma anan ne kamata mu tsaya saboda lokaci abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh